Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da FM Nomad da Lol da kuma Saroniya. A kasar Ghana kuma ana iya kama Alpha Radio kuma sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Ba sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim Kalamasi Garba ne da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan murnin Washington DC muka sake dawo muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya za a ji yadda a Abuja da Maiduguri aka yi ta juyayin kashe yar agaji Hawwa Liman da ƴan Boko Haram suka yi.
Gaskiya yarinya ce mai kokari mai taimakawa, ita ta sadaukar da kanta domin ta tafi domin su ainihin turan dokan su ya hana su je wajen.
Za kuma a ji martanin tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Tahiru Bafarawa kan haram ta fita kasar waje da gwamnatin Najeriya ta yi mashi Bafarawan da sauran fitattun ƴan Najeriya 49 kan batun almundahana. Hasalima kan wannan batu za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan wato bayan labaran duniya. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2022-2655-2655. Amma duka waɗannan fa sai an ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum barkanmu da dare. Sojojin Amurka sun tabbatar da cewar mutuwar dakarun Al-Shabaab 60 a wani harin sama da aka kai ranar Juma'a da ta gabata kusa da birnin Harande da ke tsakiyar Somalia. A wani bayani da rundunar sojojin Amurka da ke Afirka ta bayar ta ce harin da aka kai na haɗin gwiwa ne da gwamnatin Somalia. Rundunar ta Afirka da ba da tabbatar da cewar babu wani farin hula da ya samu rasa ransa a sanadiyar har-haren da aka kai a ranar 12 ga wannan watan. Ya zuwa yanzu dai kungiyar Al-Shabaab ba ta ce ufan ba akan harin da aka kai ko kuma mace-macen da aka samu. Gwamnatin Najeriya ta ba da tabbacin kisan wata mata ma'aikaciyar agaji na 'yan kungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da ita tun a farkon wannan shekarar. Ma'aikatar yaɗa labarai ce ta bayyana haka a jiya Litinin, inda ta ce an kashe Hawwa Muhammad Liman, mai aiki da wani asibiti a samun da aka same ta da laifin daga kungiyar take aiki da kungiyar Red Cross. Liman da Saifura Kosa, waɗanda suke wa kungiyar ICRC aiki, an kama su ne a watan Maris lokacin da aka kai wani hari a wani asibiti da ke yawan ranar a kusa da nan birnin Borno, tare da kuma Alice Kosha, wadda jami'ar kiwon lafiya ce da ke aiki a asibitin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ba da agaji a ƙarƙashin tallafin UNICEF. ‘Yan adawar ISIS ne tare da haɗin gwiwar ‘yan Boko Haram suka kama matan. Ma'aikatar watsa labaran dai ta ƙara da cewar gwamnatin ta yi bakin ƙoƙarinta na ganin ta daidaita da ‘yan ƙungiyar ta Boko Haram don ceto rayuwar Lima. Ƙarshe dai, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gana da yariman Saudi Arabia mai jiran gado Muhammad bin Salman a yau Talata, inda suka tattauna game da ɗan jaridan nan na Amurka da ake zargin cewa an kashe shi a ƙaramin ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke Santanbul, amma ba a gama fitowarsa ba. Yayin da Pompeo yake ganawa a Saudi Arabia, shugaba Donald Trump ya ce shi ma ya yi magana da tawaye tarho da yariman, kuma a cewarsa ya musanta duk wannan zargi da ake yi a game da mutuwar Jamal Khashoggi. Tashar talabijin ta Amurka ta CNN da kuma New York Times sun ruwaito cewar kasar Saudi Arabia na shirin amsa cewar an kashe ɗan jaridan nan a cikin ofishin jakadancinta bayan isar shi ranar 2 ga watan Oktoba. Wasu rahotanni da ba a tabbatar da sahihancinsu ba sun ce gwamnatin Saudi Arabia na shirin ɗaukar laifin mutuwar Khashoggi akan kurakuran da aka yi ba kan ƙa'ida ba a lokacin da ake tuhumarsa. Ɗaruruwan mutane ne fararen hula suka gudu daga mahallansu bayan da fada ya kacame a jihar Yai Riba da ke ƙasar Sudan ta kudu a tsakanin ƙungiyoyi biyu da ba sa ga maciji da juna. Fadan ya faru ne dubun dubatan mutane sun yi ƙaura daga gidansu yayi a yankin na Yai a sanadiyar wannan rigima da ta ƙaure tsakaninsu. ‘Yan ƙungiyar Spilo da ƙungiyar NSF a jihar a ranar Juma’a wanda suka arce dai sun hada da mata da kuma ƙananan yara an gano su lokacin da suka samu mafaka a ƙarƙashin wata bishiyar mangoro kusa da wani coci na Episcopal. Ɗaya daga cikin matan da suka gudu daga ciki suka tsira daga cikin wannan hari, Monica Dudu, ta ce ta ga gawarwakin mutane Bridget a kwance a ƙasa lokacin da suke ƙoƙarin barin ƙauyen nasu a ranar Lahadi da ta gabata.
Isu Aliyu Harande aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To kamar yadda aka ji, ‘yan Najeriya kama daga Abuja zuwa Maiduguri sun nuna bacin ransu kan kashe wata ‘yar agaji Hauwa Liman da ‘yan Boko Haram suka yi bayan cikar wa'adin kashe din a biya su wata bukata. Tuni dai ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun ‘yan Najeriya suka shiga kiran gwamnati da ta yi duk abin da take iyawa ta kubutar da sauran ‘yan matan da ke hannun wannan ƙungiya ta Boko Haram. Daga Abuja ga Madina Dauda.
Yadda ‘yan ƙungiyar fafutukan ƙwato ‘yan matan suka dinga yekuwa kenan da kuma yi wa mahukuntan ƙasar tambayoyi a ƙofar fadin shugaban ƙasa a yau ɗin nan, ‘yan ƙungiyar sun yi tattakin nuna juyayi a kan kashe Hauwa Liman, ma’aikaciyar kiwon lafiya da ‘yan Boko Haram suka ce sun hallaka bayan sun ba da wa’adin kwana 30. Barista Fatima Abdullahi tana ɗaya daga cikin ‘ya’yan ƙungiyar BBOG ga bayanin da ta yi mani.
Anguwanmu ɗaya a Maiduguri kuma ita ƙawar ƙanwata ce, muna ta magana da ita maman akan yadda za a yi a taimaka a fito da ita. Duk abin da za a yi an yi ta yi, so shi yasa duk abin ya biye dame mu. Kana ji kana gani ɗanka a ce an kashe shi.
Yaya uwa ta iya amsa wayarki?
Mun yi magana da ita jiya, mun yi magana da ita yau da safe ma, amma har yanzu ita ba ta yadda ma cewa ita ta rasu.
Kashe Hauwa Liman ya auku wata ɗaya kenan daidai da rahotanni suka nuna cewa ƙungiyar Boko Haram ta hallaka Saifura Kwarsha, ma'aikaciyar jinya ce da ƙungiyar ta kame a watan Maris tare da yin barazanar hallaka sauran mata biyu da suke rike da su. Daliya Sharibu, ‘yar makarantar Dabci ta jihar Yobe, da Alice Loksha Ngada, ma'aikaciyar UNICEF, matukan ba a biya musu bukatunsu ba. Malaman addini sun tofa albarkacin bakinsu.
Sunana Reverend Yakubu Pam, chairman na Kan na Northern Nigeria. Muna kiransu ne a musamman mu shugabannin addini Krista da Musulmi cewa dan Allah a cire wayannan ‘yan mata din.
To sunana Muhammad Nuru Khalid, ni ne limamin APO Legislative Quarters Abuja. Abin da ya dauki hankalinmu shine akwai rashin adalci a ce an saci yarinya an dauke ta da karfi an kai ta wurin da ba da yaddata ba, kuma an hana mata damar rayuwa a cikin ‘yan uwanta. Wannan ba karamin zalunci bane, kuma abin bakin ciki shine an yi shi da sunan addini.
Abin jira a gani shine irin matakan da gwamnati za ta dauka. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Madina daga Abuja kuma bari mu je birnin Maiduguri, inda wakilinmu Haruna Dauda ya tuntubi ambasada Ahmad Shehu, jakadan wanzar da zaman lafiya na kungiyar matasa Youth Federation of Nigeria a turanci, kan kisan Hauwa Liman da kuma ci gaba da tsare sauran ‘yan matan. Sai ya ce,
ainihi Mala Haruna, ba wadin da za mu yi amfani da shi, wannan abin da muka samu kanmu ba za mu iya bayanin shi ba. domin mu duka wannan abin ya zo mana a bazata kuma ya kashe mana jiki ba na wasa ba. Domin ka duba wannan abin da ya faru a tarihin duniya ba a taba yin irin wannan abin ba. In ka duba mutane ne wanda suke su taimaka jama'a sun ji suna taimaka jama'a sai wannan abun kuma ya faru da su. Da a faru yana faruwa irin ya ritsa da mutun da sauransu, amma musamman ayi wannan aika din gaskiya ya sa dole sai mun sake wani tunani akan wannan lamari.
Wannan suna ɗaya daga cikin wannan masu aikin sa kai na kungiyar NGO da ake cewa NGO gena takace na biyu da aka halaka kuma a bainar jama'a. Kamar ya kuka doki irin wannan hatsari da irin waɗannan ma'aikata suke shiga ne musamman mata.
In ka duba matsala ne sosai zai zama mana koma baya musamman mu al'umman arewacin Najeriya. In ka duba lamarin dama ilimi da lamarin karatun mata yana zama matsala tukuna a samu yarinyar da ta sadaukar da kanta musamman ta je ta ce za ta taimaka jama'a tukuna wannan abin ya faru da ita. Gaskiya dole a zauna a duba sosai in ba haka ba wannan abin da wannan abin zai janyo mana ina gani a shekaru 100 na gaba ba zai yi wuya a samu maganin shi.
Kamar wannan abin ya sa ku kun yi kasa a gwiwa kenan wajen yadda kuke gudanar da ayyukan ku ko ya kuke dokan wannan lamari.
In ka duba wannan kisan yadda ya faru ya yi affecting din ita yarinyar kanta da kuma al'umma da kuma masu taimaka kansu. In ka duba ICRC su ne ainihi masu su shiga gaba masu ga cewa ana taimaka ai release din wayansu tukuna a ce ma'aikata nasu tukuna wannan abin ya faru da shi. In ke ka gani ai abin ya wuce gona da iri.
Kuna aiki kafada da waɗannan kungiyoyi masu zaman kansu kamar wannan abin ya sanya ya muku gwiwa ne ko kuma
mu dalilin wannan yadda muka faɗa da safe wannan abin da ya faru ba zai sa mu yi sanyi a gwiwa ba. Domin taimakawa al'umma a kowane addini akwai shi a ciki. Kuma a matsayinmu na kungiyoyi ma na zaman fula masu taimaka jama'a in ba mu ne na fari muka je muka taimaka ƴan uwanmu ba bayar da za a taimaka musu. So, a cikin wannan yanayin tukunna in taimako mu ba mu ba su ba baki ba su ba su ba yanayin da suke samun kansu zai fi haka ma. Saboda haka wannan abin sai dai ya ƙara mana gwiwa. Su kuma ita yarinyar na wanda da iyayenta da wannan abin ya faru da su ina so su ga cewa wannan abin ubangiji ne ya sa kuma ta yi shahada domin aiki ne kake na jama'a. Wannan abin ya faru da kai.
Ka san wannan yarinya haka a zahirance. Kamar ya za a bayyana ta ne.
Gaskiya yarinya ce mai kokari mai taimakawa. Ita ta sadaukar da kanta domin ta tafi domin su ainihin turan dokan su ya hana su je wajen sai dai su yi amfani da wani wanda yake so ya taimaka ai wannan aiki.
Na gode kwarai da gaskiya. Allah ubangiji kuma ya kare.
Kuma a gaida Haruna da wannan rahoton. Daga batun tsaro kuma bari mu je batun siyasa da yaki da cin hanci. Kamar yadda aka sani kwanan nan gwamnatin Najeriya ta haramta ma wasu fitattun ƴan Najeriya fita zuwa ƙasashen waje saboda zargin su da almundahana. Tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Tahiru Bahurawa na ɗaya daga cikin su. Don haka wakilin Lamido Abubakar ya tuntube shi kan batun. Lamido gare ka.
Misali a baya-bayan nan gwamnatin Najeriya ƙarƙashin jagorancin shi shugaba Muhammadu Buhari aka fitar da jerin sunayen ƴan Najeriya da dama waɗanda ake batun a kwashe malasisi ba za su iya zuwa ƙasashen waje ba. A baya-bayan nan kotu ta zartar da hukuncin ta wanke ka. Menene martanin ka dangane da wannan mataki da gwamnatin Najeriya ta ɗauka zuwa yanzu kuma sunan ka yana ciki?
Ni abin da na rabin da tafsirin ne Allah dan wasu take ba Allah ki samu jira tara. Nawa ko dai na mamaki a cikin suna a cikin wani suna waɗanda gwamnati da ke shirya sanin kowa ne 31 ga watan mako yau wata ko wata uku ko ta wanke ne har a cikin suna na ta ciki EFCC ko ICCC ko kotu ba ta riƙa mai da harkokin na san ma ba sannan kuma kotu ta wanke ta ci ban da shi wannan abin kunya ne ko an dama ba su ma ba su ne wata suna
kamar nan gaba ko wani shirin mataki da kake shirin dauka na koma kotu dangane da wannan al'amarin
kan yi da kai kotu don da ban Allah Allah ne ka ga kotu ni kullun rayuwa ta komi ne ne ga Allah ne to da kan ka ban Allah ko mai shi ne ya haji ta zuwa
alkali nura da duniya alkali nura da
to a gaida Lamido da wannan rahoton kan wannan batu na hana wasu manya da ake zargi da almundahana fita kasashen waje za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555. 1-800-555-5555.
To bari mu fara daga Kaduna garin gwamna wake kan layi a Kaduna.
Malam Salmasu Garba, barka da dare.
Barka da warhaka, Musa.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Gare ka Alhaji Musa.
To alhamdulillahi wannan batu da muka ji gwamnatin Najeriya ta fita akan waɗannan mutane waɗanda aka hana su fita kasashen waje saboda tsananin wasu abubuwa da sauransu. Ni gaskiya abin bai zo min da mamaki ba.
Saboda
kaga malamin ka almasi yan wa idan muka dauka kaga irin waɗannan gwamnati ko kuma waɗanda suka tara irin waɗannan kuɗaɗe a kasashen waje abubuwa ne da suke za su je su debo su domin don wata biyan bukatar su. Kuma na biyun su a yau idan aka ce ka ɗauki kuɗi ka je ka kai ƙasar waje ba fa kai za ka amfana da su ba, ƴan ƙasar ka ba su amfana da su ba. Waɗannan mutane ba su karɓi kuɗin nan inda a ce kamfanonika su suka fara a Najeriya. Kaga inda ƴan ƙasa za su samu aiki duk wannan maganar rashin aikin yadda ake ya za a wuce gurin. Da haka mu abin da muke gani wannan abin da gwamnatin ta yi ya yi daidai ko muna fatan Allah ya ƙara Muhammadu Buhari lafiya a tashi lafiya Alhaji Musa Garo, na gode.
To mun gode Alhaji Musa daga Kaduna. Kuma bari mu kaɗa Sakkwaton Shehu Wake kan layi a Sakkwato.
Assalamu alaikum. Mai magana ta Zuru Abubakar Buran Yaki shagarar local government Sokoto State tarayyar Najeriya.
To muna sauraron ka.
To gaskiya abubuwan akwai irin da kai bisa ga irin yadda kowane bangaren ka ikirarin ya bido in ita gwamnati tana ikirarin ta bido ka wajen ainihin haramta ma waɗannan mutane fita. Su kuma suna ganin a'a an kauce makullin tsari ko kuma ana son a takura musu ne. Saboda haka ni ana gani kotu ɗaya ne za ta iya walwala wannan dambarwa da ta tunuka tsakanin gwamnati da kuma waɗannan da ake zargi da cin hanci da rashawa. Da fatar za a kamanta gaskiya da adalci wajen gudanar da duk abubuwan da suka shigo waɗanda yake suna da saɓani masu kama da wannan. Na gode. Mai magana ka biyu Abubakar Bulan Yaki shagarar local government Sokoto State tarayyar Najeriya.
To mun gode daga Sokoto. Kuma bari mu je mu Mina. Wake kan layi Mina.
Ado Tela Erana.
To gare ka Ado Tela.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Muna jin ka. Wa alaikum assalam.
Abinda shugaban kasa dauka yayi daidai da iyakacin shugabannin mu na yanzu. Domin gaskiya talakawa da ba sun shiga cikin wani dangi gara da aka yi masa haka. Allah kuma ya taimaki shugaban kasa Buhari.
To kuna ta cewa gwamnati ta yi daidai ta daidai, ba ku ganin watakila akwai harkar siyasa cikin wannan al'amarin?
Ai babu harkar siyasa. Su dama din da kaga suna irin wannan ai su dama sun sa akwai talaka dama daga gidansu ne sai ƴaƴansu.
To wasu za su ce
Allah ya mai jagora akan irin wannan abu. Allah kuma ya taimake shi ya tsare shi.
Wasu za su ce mai isa ba a ɗau wannan mataki ba tuntunin sai da aka ga ko lokacin kamfe ya gabato.
A dama wannan abu akwai shi a ajiye, lokaci ne ake jira kawai kuma yanzu ne lokacin ya zo daidai da za a yi.
To mun gode har yanzu dai mun makale a jihar Niger. Wake kan layi a Niger har ila yau.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Suna magana da Ibrahim Lokin Hula a garin Legode a Kimba.
To takwara gare ka.
To gaskiya wannan mataki da Buhari ya dauka ya yi daidai akan haka kamar yadda ainihin masu bugowa suka faɗa. Dan saboda a duk duniyar nan gaba daya in ba Najeriya ba babu a wata gwamnati ko wata duniya da za a saci kuɗi ma'aikacin gwamnati ya saci kuɗi ya zauna lafiya in ba Najeriya ba. Kuma ko da misali an ce siyasa ce lallai mun ji siyasa ce kuma haka din ma ya yi daidai. To muna fatan duk wani mai hannu mai cin dukiyar Najeriya ya kasance an zakume shi mu san da shi ko shi wane ne.
To mun gode daga Niger bari mu je mu Kaduna, mu koma Kaduna tunda nan muka faru. Wake kan layi a Kaduna.
To ni kuma sunana Abdullahi Musa Soyigidi kuma na kira ku daidai wannan lokaci ina nan baballe na Abba Plaza ne a kasuwan Barcin Kaduna Najeriya.
To muna jinka.
To ka almasi wannan wato dambarwa na hana wasu da ake tunanin sun wato cin suna da cin hanci da rashawa fita. Ni ana wata tunanin gaskiya abu ne mai kyau. To amma inda giza ke saka shi wasu daga cikin 'yan siyasa suna ganin cewa kamar an yi ana so a yi amfani da wannan dama ne domin dakile ma wasu jam'iyyar dama. To inda abin ya zama haka, shawara za mu ba shugaban kasa. Yana da kyau duk wanda aka san cewa wannan cin hanci da rashawa yana ciki, ko daga wani jam'iyya yake, ko daga wani bangare yake, a kama shi, sannan wannan doka ta hau kan shi. Haka ne zai sa al'ummar Najeriya su samu nutsuwa. A ƙarshe ina muku fatan alkhairi daga Abdullahi Musa Sogiji, baban dan Abba Plaza, kasuwar Barci, Kaduna, Najeriya.
To mun gode mallam Abdullahi. Har yanzu dai muna Kaduna, wake kan layi a Kaduna. To muna jin ka mallam Bello.
Gaskiya wannan abin da bari wannan gaskiya saba mai doka, kayan da Allah don tawai hakkin mutane ne. Ka ce ka binciki mutanen da ba sai ake ƙarƙashin gwamnatin ka ba, ga mutane na nahi ƙarƙashin gwamnatin shi Buhari, amma kasa bincike su irin su Babaci Jalo, irin su Abba Tari, irin su Lord Jawara, amma kuma a tsoko ni shekaru 16 ko 20 a kai bincike su, wallahi wannan ɓata lokaci shi ne kawai ke malamai sun ga mu shi gaskiya. Bincike irin wannan Allah hana shi. In ka zo ka ce ga yadda za a yi kawai daga gare ka kai a yi kaza, amma abin da baya Allah bane tambaye ka baya ba, saboda ka wannan wallahi ne kawai wannan bincike da ake wannan mutane. Ni gaskiya ni dai ban da ra'ayin wannan almishi garba, gaskiya wannan bai dace ba, gaskiya kamata shi sai
wato na Sokoto. Kana ganin wato kenan kawai a bar kowa ya balakuje kenan kawai koko?
Eh,
a bar kowa kenan
aiki? A'a, ba a bar kowa ba. Ai, abin da ya wuce baya Allah ba zai tambaye shi ba. Abin da ake a gwamnatin shi Allah zai tambaye shi, amma na baya duk Allah ba zai tambaye shi abin da bafin jero ko gudulo.
To
Allah shi wannan.
To mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Mina. Wake kan layi a Mina.
Assalamu alaikum. Sani dan Hausan Gini, mijin Yargata.
To muna jin ka mijin Yargata.
A zahiri abinda Muhammadu Buhari ya kyauta mana abu ne mai kyau, dama abu ne wanda muke saurare, kuma gashi Allah ya sa ya kaddamar da abubuwan. Saboda in dai a ce a siyasa ala kulli halin maciya amana su za mu sa a gaba, a gaskiya mun kashe kanmu. A Najeriya babu ci gaba a siyasa. Wanda aka tabbatar da cewa maci amana ne, kuma shi ne za mu ɗauka mutum, a zahiri ba mu yau kama adalci ba a Najeriya gaba ɗaya.
To amma wasu na ganin kamar ba kowa da ba dukkanin su aka dau mataki akan su ba, kamar akwai siyasa ciki. Ya kake ganin abin?
Maganar siyasa wannan duk bata taso, bai akwai mutanen APC, akwai ko na PDP, kuma ni na tabbatar da cewa ba wai maganar dan APC ko kudan PDP ba, na tabbata Buhari ko dan sa ne ya sata ba zai kyale shi ba. Kuma ko ni ne din nan a matsayina na masoyin shi, idan ya bani ya ci amanar al'ummar da suka zabe shi, saboda haka muna goyon baya 100% akan wannan al'amari. Allah kuma ya taimake.
To mun gode da ra'ayinka. Bari mu je Kebbi. Wake kan layi dai yanzu? Muna jin ka daga ina.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Daga Gombe.
To muna jin ka.
Eh, ra'ayina abin da aka tsari ya
ce. Eh, ka daga murya.
Son samun abin da ya ce sosai. Ya cancanta ma a ƙara bincika wasu ma sosai game da waɗanda a ƙara kamar mutum 150.
To
wannan ko sun yi ƙarar, amma abin da in ya ce Ubangiji Allah ta'ala ya ƙara masu lafiya, Allah ta'ala ya ɗauka shi, Allah ta'ala ya sa wannan zaɓen da za a yi linkin da linkin a sashi kuma ɗaurin musamman da haka. Sunan ya Usa Ali Gombe.
To ba ka ganin in aka yi haka ba za a shiga kamar dai ba za a yi adalci ba?
A'a, ai adalci kenan, idan har ba za a yi wannan ba babu adalci kenan, amma hakan shi ne adalci.
To mun gode na Gombe, mun gode ma kowannen ku da ya ba da ra'ayin shi, da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. To ga shiri na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Zamu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Niger, inda a yau ne aka yi karo na biyu tsakanin MENA National ta Niger da Aigle de Carthage na kasar Tunisia a fannin kwallon kafa. A tankaɗe da rairaya na neman shiga kofin nahiyar Afirka na wasannin kwallon kafa Kamaru shekara 2019, ƙungiyoyin guda biyu sun yi karo a birnin Tunis kwanaki hudu da suka gabata, inda MENA National ta jamhuriyar Niger ta shaka kashi da banza abinda ingizata a matsayi na kutal ko baya na rukunin ji na tankade da rairaya na neman shiga wannan gasar ta kullan kafa ta kasashen nahiyar Afrika abadi idan muka tsallaka a kasashen daban-daban na duniya a yau a sassa daban-daban na duniyar kungiyoyin kullan kafa na kasashe na ci gaba da fafatawa a wasanni na sada zumunci Brazil na goga da Argentina sai Belgium da kasar Holland ko Peiba yayin da Denmark ke buga da Austria sai kuma Sweden ke goga da Slovakia yayin da ake buga a nahiyar Turai a National League ko kuma Ligue des Nations kasar Faransa a rukuni na A tana bugawa da kasar Jamus sai Ukraine a rukuni na B tana buga da Republic Czech yayin da Ireland ke buga da Pays de Galles Slovenia na bugawa a rukuni na C da Chypre sai Norway ko Norvège a rukuni na C tana buga da Bulgaria Lithuania a rukuni na D tana buga da Georgia ko Georgia sai Kazakhstan da Tamaki Andorra a dazuna a rukuni na D da ci hudu da banza Armenia ko Armenia ta wa Macedon e da nema Gibraltar za ta buga da Liechtenstein anjuma idan muka leka a wasannin tennis kuwa yanzu haka ana ci gaba da buga a wasannin Open na birnin Moscow na kasar Russia a kasar Faransa nan Vladimirovic dazuna ta yi nasara ci 6-1 6-3 gaban kasar Russia Anna Kalinskaya yayin da Simona Halep a kasar Romania wadda ke da matsayi ta daya a duniya a wasannin tennis yanzu haka ta yi saranda na nuna ba za ta iya shiga wannan wasannin na Open na Moscow na mata na wasannin tennis ba saboda ciwon da take fama da shi gabanta ita kuma zakaran Wimbledon ko wasannin Open na kasar Ingila na wannan shekara yar kasar Jamus Angelique Kerber ta nuna a wata sanarwa da ta fiddo a dazu-dazun nan cewa ta rabu da mai horar da ita cewa da Win Fiset dan kasar Belgium wanda shine ya taimaka mata a wannan shekarar ta kai gaci a wasannin tennis na Wimbledon na kasar Ingila Haruna Maman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Sai da Haruna ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa'a ta dace
Amurka ta buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta ci gaba da kakaba ma kasar Koriya ta Arewa takunkumi biyo bayan yarjejeniyar da Koriyoyin biyu suka cimma na samar da hanya da layin dogo a tsakanin kasashen biyu yayin da wannan ke faruwa kuma shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in na ci gaba da kira akan kasashen duniya da su janye takunkumin da suka saka wa Koriya ta Arewa wanda ya ce tana ci gaba da kokarin ganin ta daina amfani da makamanta na nukiliya sai dai kuma gwamnatin Amurka ita kuma ta ce ta nace akan cewar kada a dakatar da wannan takunkumin na Koriya ta Arewa ta kuma karshe cewar Koriya ta Arewa na cin za na neman ta daina amfani da wannan tsari nata na hada makamai masu linzami sai dai Amurka da ta buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ma ta saka ma kasar ta Koriya ta Arewa takunkumi mai tsauri Sojojin Amurka sun tabbatar da mutuwar dakarun Al-Shabaab 60 a wani harin sama da aka kai ranar Juma'a da ta gabata kusa da birnin Harar da ke tsakiyar Somalia.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gabaɗinsa sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu abadadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya da Julie Lethal Gresham wacce ta haɗa mana sautin ta kuma ba da umarni da injinin mu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai gobe.